السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة بطي قوات رمضان بأيه رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر دبو ديدة تريه أودة أربعين دبوكي وان ديدة أشرين دهوتو قوات بيو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا شدا. Wannan shine majalisin mu na bakwai a cikin majalis na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a wannan shekara, inda muke karatu a cikin suratul Baqara. Mun tsaya a darasin da ya gabata akan aya ta 83. Za mu tashi akan aya ta 84, ko kore yake zamu sake maimaita aya ta 83 kafin mu je aya ta 82.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
نعم. وانا اتتي آير دمك كمّل قراءته أكن تأدر سندي يجباتا shine bayani akan waɗannan alƙawura guda takwas da Allah madaukakin sarki ya dauka akan bani Isra'il, da kuma yadda al'amarin ya ƙare musu da cewa sun kauda kai, sun juya baya daga barin waɗannan alƙawura. Ba su cika alƙawarin da suka yi ma Allah ba, ba su bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi ba. Abin da ya rage a wannan ayar shine wasu daga cikin fa'idodi da zamu fa'idanta da su a cikin wannan aya, shine nuni akan cewa ihsani da aka ce a yi ma waɗannan ƴan uwa makusanta da kuma marayu da miskinai, wannan irin wata irin dukiya ce za a yi amfani da ita a yi insani ga waɗannan. Idan mutum ya fitar da zakka ta dukiya, sai ya amfani da zakkar wurin insani ga makusanta, ya yi amfani da zakkar wurin kyautatawa da marayu da miskinai, shin wannan ya sauke wannan nauyin da yake cikin wannan ayar ko bai sauke ba? Abinda wannan ayar ta nuna mana a ishara cewa
wancan haƙƙi na zakka ba shi da alaƙa da wannan maganar da ake yi. Zakka daban, ihsani kuma da aka ce a yi daban. Domin abin da za a ya sa aka fahimci wannan, saboda an yi magana a kan ihsan, sannan kuma a ciki aka yi magana wa aqimus salata wa atuz zakata, sannan a kenan ya nuna zakka daban, ihsani kuma da aka ce a yi daban. Da aka ihsani yana da alaƙa ne da dukiyar da mutum yake da shi, tashi tsantsa, waccan dama ba haƙƙin shi ba ne. Zakka dama haƙƙi ne na Allah, kuma shi ya lissafa waɗanda za a ba. Duk wanda ya cancanta a ba shi, dama haƙƙin shi ne a ba shi. Zakka ba ihsani ba ne, baya cikin wannan ihsanin da aka ce a yi. Zakka ihsanin ya ƙunshi wani abu ɓangare ne daban, amma ban da zakka, saboda al'aqfu suka ce yaqtadi al-mughayara. Aqafin abu a kan wani abu yana nuna wancan daban, wannan daban. Inda zakka ne za a ihsani da shi, kuma ba za a zo a ce wa aqimu salata wa atu zakata ba. Zakka zakka daban, ihsani kuma da aka ce a yi ma ‘yan uwa, a yi ma marayu, a yi ma miskinai, wannan shi kuma aiki ne daban. Zakka kada mutum ya ɗauka yana yin amfani da zakka yana ba miskinai da marayu da shi a yi ihsani da yana yin amfani. Wannan ihsani ne a mata wani bashi daban na haƙƙi ne da ke tsawon Allah, wanda dama ya ɗora maka kuma haƙƙin su ne a ba. Shi kuma ihsani dama ba abu ba ne ke kan na kan wanda aka ɗora musu dole ka ba su. Ihsani daban, zakka kuma ta wajibi daban. Zaka ayar ta yi ishara zuwa ga raba tsakanin waɗannan haƙƙoƙi. Zaka in kana yin irin wannan ihsanin da zakka, wani ɓangare ne daban kake yi na ihsani, saura kuma maganar ka yi ihsani da dukiyarka tsantsa wadda ba ta zakka ba. Sai ya zama ka cika abin da ake umarni da shi kenan, baka yi koyi da Bani Isra’il wurin warware alƙawarin Allah subhanahu wa ta’ala ba. Sannan abu na biyu da ayar take nuni a kai, ta waɗannan abubuwan da aka lissafa wajibi ne yinsu, ba wai ganin dama ba ne. Duk wanda bai yi ba, abinda ake nufi da wajibi shine abinda aka yi umarni a kan yin shi umarni na dole. Ko kuma da wata ibarar shine abinda idan an yi za a samu lada, idan kuma ba a yi ba an cancanci uƙubar Allah, shine wajibi. Da aka yin wannan aikin da aka lissafa, wabil walidaini ihsanan wabil qurba wal yatama wal masakin, wa'annan duka wajibi ne. Wanda in mutum bai yi ba, to ya cancanci uƙubar Allah subhanahu wa ta’ala. Me yasa ya zama wajibi? Malamai suka ce saboda Allah ya yi umarni da a yi. Shi kuma asali a ƙa’ida ta usulul fiqh shine al’amru yaqtadi al-wujub. In umarni aka yi, to umarnin yana nuna wajibi ne a yi wannan abin, sai in an samu wani dalili daban wanda ya zo ya nuna wannan umarnin ba na wajibi ba ne, to sai a ɗauke shi daga wajibi a ce su mustahabbi ne ko sunna ne yi, ba wajibi ba. Amma in dai aka yi umarni a shari'a, to asali wannan shi wannan abin da aka yi umarni a kan shi wajibi ne. Sai dai in umarni ne bayan hani, an hana abu an ce kada a yi, sai kuma aka zo aka yi umarni, to wannan baya nuna wannan umarnin wajibi ne. Domin umarni ne aka yi don a ɗauke wancan hanin, to wannan sai ya zama yana da hukunci daban. Amma in haka nan ne kawai Allah ya ce ku yi kaza, ko manzon Allah ya ce ku yi kaza, to wannan abun wajibi ne. In ana so a ɗauke shi daga wajibi, sai an samu wani dalilin da zai nuna ba umarni na wajibi ake nufi ba. To da haka a nan Allah umarni ne ya yi dangane da waɗannan abubuwa. asali yana nan akan asalin shi kenan sai an samu dalilin da zai nuna wannan awarin da akai ba wajibi bane da haka wajibi ne wa bil walidaini ihsanan kamar yanda wajibi ne wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ko an la ta'buduna illa Allah haka wa bil walidaini ihsanan wa dil qurba wal yatama wal masakin duka kyautata musu da ihsani akan su wannan duka yana cikin wajibai da wannan ayar tai ishara akan shi bayan dalili na umarni wanda yake nuna wajibi
to amma a cikin ayar Allah ya sani wanda ba sa aika ka wannan abun Allah ya ce kuma tawallaytu illa qalilan minkum wa antum mu'minun an zarge ta akan rashin to duk wani abu da shari'a ta zance mutum akan rashin ni to yana cikin wannan abun ba
yana aduki akan wajibcin wannan abu da haka dalilai abubuwa guda biyu suna nuna wajibcin waɗannan abubuwan da aka yi umarni da su umarnin da aka yi yana nuna wajibci sannan zargin waɗanda ba su yi ba shi ma yana nuna wajibci da haka kenan ya nuna waɗannan abubuwan wajibi ne kowa ya yi su gwargwadon halin shi kuma gwargwadon yadda zai iya yi gwargwadon yadda Allah ya ba mutum dama ya yi babu wanda zai ce ba zai iya yin komai daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa ba a kowanne akwai gwargwadon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka wanda za ka iya yi Allah bai haramta maka iya yin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ba kuma insanin yana da babi daban-daban akwai insani a mu'amala akwai insani a magana akwai insani a aiki akwai insani da dukiya akwai insani da jikinka da ƙarfinka da za ka yi kowa akwai irin insanin da zai yi ta annabi Musa da Khidir da suka shiga gari sun yi insani ga marayu ko ba su yi ba sun yi insani ga marayu wa amma al-jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma sai suka yi aikin gyaran katangar marayu da ƙarfinsu da jikinsu suka yi in ba su da kuɗin da za su yi musu abin da za su yi musu sai suka yi amfani da ƙarfinsu da ilimin da suke da shi na gini da gyara suka gyara musu katanga suka yi musu aiki katangar ta gyaru ta koma daidai da haka kowa akwai abin da zai iya yi na insani ba wai idan ana maganar akan insani mutum ya rinka kallon cewa sai suwa ne sai suwa na ko da ni ma ina da kuɗi da na yi kaza da na yi kaza waɗanda ba na kuɗin ba me yasa ba ka iya yi in baka iya yin wanda ba na kuɗi ba to ko kuɗin ya zo ba za ka iya yin na kuɗi ba wanda bai iya yin na jiki ba na ƙarfi shi ne zai iya cire kuɗi kuma ya yi ai ba zai iya ba da haka kowa zai iya yi gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama a kai da haka wannan kaɗan daga cikin darussan da waɗannan ko wannan aya take ɗauke da su sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana a kan dai su bani Isra'il
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
نعم الله يقول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum har ila yau Allah ya ci gaba da magana akan su Yahudawa yana ne zargin su akan irin abubuwan da suke aikatawa na saban Allah da zinubi da saba ma umarnin Allah subhanahu wataala da haka Allah ya sake kawo wani nau'i daban daga cikin nau'in ni'ima da Allah ya yi musu sannan kuma aka kawo wani nau'in kangarewa daga cikin nau'o'in kangarewa da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala nau'in da irin wannan da ya gabata a wannan ayar ne shine umarni da aka yi musu na bin Allah wanda wannan umarnin zai kai su ga aljanna wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ya dora ka akan hanyar da za ta kai ka zuwa ga rahamar Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yace wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ko tana lokacin da muka dauki alƙawari da ku har ila yau wani alƙawarin da ya daban wanda Allah ya dauka da bani Isra'il shi ma wannan alƙawari irin wancan alƙawarin da ya gabata ne shi ne ma dai zama alƙawari ne da Allah ya dauka da su ta hanyar abinda ya saukar musu a cikin At-Taura da aka abinda Allah ya saukar musu a cikin At-Taura ya dauki alƙawari da su cewa za su yi aiki da abinda yake cikin At-Taura din kuma sun yadda da aka yana cikin kuma abinda Allah ya yi alƙawari da su a ciki akwai wannan abinda za a faɗa a wannan ayar kenan alƙawarin Allah ta hanyar littafin da Allah ya saukar musu ko kuma ya zama alƙawari ne Allah ya ɗauka da su ta bakin annabawansu da Allah ya aiko musu aka zo aka jaddada alƙawari tsakaninsu da Allah akan wasu abubuwa na musamman waɗanda suke cikin littattafan nasu da Allah ya saukar alƙawari shi ne la tasfikuna dima'akum kada ku rinƙa zubar da jinananku kada ku rinƙa zubar da jininku sannan na biyu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku rinƙa fitar da kawunanku daga cikin gidajenku kada ku rinƙa korar kanku daga gidajenku thumma aqrartum sannan kuka zo kuka yi iqrari kuka yadda da wannan alƙawarin wa antum tashhadu kuma ku kuna shaida akan wannan alƙawarin da aka dauka kun yi makan ku shaida kun tabbatar kun yadda an yi alƙawari da Allah akan wannan kun yi iqrari akai anan Allah madaukakin sarki ya yi maganar cewa ya dauki alƙawari da su akan waɗannan abubuwan guda biyu da suke cikin wannan aya ko kuma da ƙari kamar yadda za mu ji a aya ta gaba cewa wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum shi ma kamar waccan ayar da ta gabata suwa ake magana da su shin ana magana ne akan waɗancan yahudawan na zamanin annabi Musa ko ana magana da waɗannan yahudawan da ake saukar da alƙur'ani a lokacinsu waɗanne ake magana a ciki da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan cewa ana magana ne yanzu akan waɗannan yahudawan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar a tafsirin shi cewa ayar yanzu tana magana ne akan su waɗannan yahudawan na Madina cewa ku tuna lokacin da muka dauki alƙawari da ku cewa la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku rinka kashe ƙawarinku ko kada ku rinka fitar da ta kuma ku rinka cikin gidajenku kada ku rinka fitar da gidajenku wannan suna da matsalar da ana magana ne har yanzu a kan su waɗancan yahudawan na baya na zamanin annabi Musa alaihi salam wanda shi ne al-imam ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala shi kuma ya rinjayar da wannan kaulin to ayar tana magana ne akan waɗancan yahudawa wanda ake magana da su a baya ba tana magana akan waɗannan wanda ake saukar da alqur'ani suna nan a wannan zamanin bane da ta ayar dai za ta iya shafan kowanne daga ciki idan an yi alƙawari da wa'ancan har ila yau dai wa'annan din ya shafe su domin suna nan akan wannan addinin kuma littafin shine dai littafin ba canza musu littafi ba kuma annabin dai da aka aiko musu shine dai annabin ba canza musu wani annabi ba. To kenan alƙawarin da aka dauka da wadancan na farko zai zama shine dai har yanzu alƙawarin da aka dauka da waɗannan waɗanda suke a wannan zamanin da ake saukar da alƙur'ani. Sannan anan Allah ya ce la tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jininku. Anan malamai suna magana a kan cewa me yasa aka hana a zubar da jini? Shin mutum dama yana zubar da jinin shi ne da kanshi da za a ce kada ku zubar da jininku, ko kuwa yaya? Da yawa a baya wasu daga cikin malaman tafsiri suna kore la tusfikuna dima'akum, cewa ba ana nufin hana kashe kai ba ne, saboda babu wannan zahirar a cikin mutane a can a baya. Zahirar mutum ya kashe kanshi da kanshi, ba san mutum asali yana kashe kanshi da kanshi ba. Galibi daga baya ne aka san mutum yana kashe kanshi da kanshi, ba a intihar, ba a kisan kai rataya kai ko, ba ma yanzu zahira ce a cikin mutane da yawa. Duk da cewa ko a baya din a da, kamar yadda Fakhruddin Razi yake cewa, ana samu ai a mutanen Indiya wanda suke bin ire-iren wannan addinin nasu, wanda suke da aƙidar kashe kansu da kansu. A bayan ana samu, amma ba abu bane wanda ya shahara, domin a wurinsu suna ganin idan mutum ya shiga wani hali, ya shiga wani yanayi, domin ba su yi imani da ranar lahira ba. Abinda suka yi imani shine tanasukul arwa, ran yana canza wuri ne, daga wani wuri ya koma wani wuri, daga wani wuri ya koma wani wuri. Da aka so a wurinsu in tsanani ne maka tsanani na rayuwa, to sai ka kashe kanka don ka canza wani wurin. Wataƙila in ka kashe kanka ka dawo a doki ko a alade ko a wata dabbar can daban, ka huta da wani matsalolin na rayuwa. To su ne abinda suke itiƙadi da shi. Da aka in mutum rayuwa ta yi mai tsanani, sai ya kashe kanshi, da zumman zai iya dawowa yanzu a haife shi a wata ƙasa can daban, a haife shi a mai kuɗi, ko a haife shi a gidan masu kuɗi, ya dawo ya sai ya ce gida ta rayuwa ba, ya fita daga wani rayuwa.
To ana samun irin waɗannan misali. Da aka tace na wala ta tsikuna an gima a kan kada ku zubar da jina nan, ana da kada
mutum ya kashe kanshi da kanshi. Kada mutum ya kashe kanshi da kanshi, an haramta musu mutum ya kashe kanshi da kowane irin hali, da kowane irin yanayi. Yasa a shari'ar da manzon Allah ya zo da ita, manzon Allah ya kausasa tsanani a kan kashe kai, ke duk wanda ya kashe kanshi da duk abin da ya kashe kanshi da shi, to zai tashi da wannan abin yana sake tattaka ma kanshi a wutar jahannama ranar alkiyama. Inda wuƙa ne zai tashi a wutar jahannama yana tattaka ma kanshi wuƙa, ya ce inda dafi ne zai tashi yana kwankwaɗar dafi a wutar jahannama. Kaga duk wanda ya kashe kanshi ɗan wuta ne, ɗan wuta ne kai tsaye. Don haka a nan aka hana su mutum ya kashe kanshi. Waɗansu kuma malamai suka ce ma'anar abin da ake nufi shi ne la yaqtulu ba'dukum ba'dan, kada sashinku ya rinƙa kashe sashi, saboda duk mutanen da suke addini ɗaya, sannan kuma nasaba ɗaya, to ana musu hukuncin mutum ɗaya ne. Idan wani ya kashe wani kaman ya kashe kanshi ne, shi ne ma'anar wala tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jininku, ma'ana kada sashinku ya rinƙa kashe sashi, kada a rinƙa samun kisan kai a tsakaninku. Da haka idan musulmi ya kashe musulmi yana cikin wala tasfikuna dima'akum, ko la yaqtulu ba'dukum ba'dan kenan, wala taqtulu anfusakum kenan, kada wani daga cikin ku ya kashe wani. Me yasa? Saboda dukkan ku al'ummar musulmi ne, al'umma guda daya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, misalin mu'minai a wurin kaunar juna da soyayya kamasalil jasadil wahid, kaman jiki daya ne. Kaga in mutum ya kashe wani, za a ce zai shiga cikin la tasfikuna dima'akum, suka ce to wannan ake nufi. Ana nufin kada sashin ku ya rinka kashe sashi, kada ba yahudi ya kashe ba yahudi, ba a yadda da wannan ba, yana cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da su. Waɗansu kuma suka ce wannan ma'anar da ake nufi waccan cewa kada sashi ya kashe sashi shine abinda aksarin malaman tafsiri suka tafi akai. Aksarin malaman tafsiri sun tafi akan wannan ma'anar, ana nufin kada wani ya kashe wani a cikin ku. Waɗansu kuma suka ce a'a, ma'anar abinda ake nufi kada mutum ya je ya yi abinda zai haifar da kisa a kan shi, shine ma'anar wala taqtulu anfusakum shima, ma'ana kada ka je ka yi zina a matsayinka na wanda ya taɓa yin aure. Me ya hukuncin shi a shari'a ta Yahudawa da Musulunci? Shine za a kashe shi. Kenan idan mutum ya je ya yi zina kamar ya kashe kanshi ne. Haka kuma kar ka kashe wani, domin ka kashe wani me za a yi maka? Kashe ka za a yi, a yi ma kisasi. To idan ka kashe wani kamar ka kashe kanka ne kai ma. Ma'anar shi kenan dai kada ka aikata wani abu wanda idan an aikata abu yana da hukunci kisa ka kashe. Shine la tasfikuna dima'akum din kenan, ko a mutum ɗaiɗai ku, ko kuma a jama'a ba ku da ƙarfi, ba ku da komai, ba ku yi tattalin da Allah ya ce a yi ba, ku je ku faɗa ma masu tattali su kashe ku. Me kuka yi a nan? Kun kashe kawunanku. Shine la tasfikuna dima'akum, suka ce wannan ma'anar shine ma'anar abinda ayar take nufi. Da haka duka waɗannan suna cikin abubuwan da malamai suka fassara ma'anar wannan ayar, cewa kada ku kashe kanku. In ma dai haƙiƙatan wanda shine matakin farko, kada mutum ya kashe kanshi da kanshi, ko kuma kada ya kashe wani ɗan uwanshi a addinin shi, saboda wannan daidai yake da kashe kai. Ko kuma kada ya aiwatar da abin da idan ya yi zai haifar da a kashe shi, shi ma kashe kai ne, domin shi ya kashe kanshi da kanshi, da bai yi ba da ba a kashe shi ba. Ko kuma kada mutum ya je ya jefa kanshi inda ya san ba zai iya sha ba, ta hanyar yaƙi ko ta hanyar faɗa, kuma ya je a kashe shi ɗin ta yadda za a dawo a ce wane ya jama kanshi, wasu wane su suka jama kansu. Kaga kenan sun kashe kansu da kansu. Kaga waɗannan su ne ma'anonin da malamai suka fassara wannan ayar na ma'anar la tasfikuna dima'akum. Sannan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kada ku fitar da kawunanku daga gidajenku. Shi ma wannan malamai sun yi maganganu a kai, ta yaya mutum zai fitar da kanshi daga gidanshi? Asali mutum yana da gidanshi, zai kori kanshi ya ba kanshi notis ko kuma me zai yi? Da za a ce kada mutum ya fitar da kanshi daga gidanshi, domin asali ba a san mutum yana fitar da kanshi daga gidanshi ba. Shi ma a nan malamai suka ce abinda ake nufi shine la yukhriju ba'dukum ba'dan min diyarihi, kada sashinku ya rinka fitar da sashi daga gidajensu, ana kada wasu su koru wasu daga gidajensu, wa'ancan su koru wa'ancan, wa'ancan su koru wa'ancan, ba a yadda wasu su fitar da wasu daga gidajensu ba, ko da sunan yaƙi, ko da sunan fada, ko da sunan menene. Allah ya ɗauki alƙawari da su akan cewa kada wasu su koru wasu daga gidajensu ko daga garuruwansu. Wannan ita ce ma'ana ta farko. Ma'ana ta biyu, waɗansu malamai suka ce la taf'alu ma tastahiquna bisababihi an tukhraju min diyarikum. Shi ma'anar shi shine kada ku yi abin da in kun aikata sababin wannan abin zai sa a kore ku daga gidajen ku. Kenan an hana ake sababin ne, domin idan mutum ya yi sababin kamar shi ya kori kanshi daga gidan.
An sa doka, an sa ka'ida, duk wanda ya kaza a gari to za a kore shi daga gari. Idan ka je ka yi wannan abin, wa ya kore ka daga gari?
Sai ka kori kanka daga gari. Saboda an sa abinda in an yi za a kori mutum kuma kayi, suka ce to shi ne abinda ake nufi, kada ku aiwatar da wani abu wanda idan an yi shi zai sa mutum ya cancanci a kore shi daga inda yake. Wannan su ne dai ma'anonin da malamai suka fassara wannan ayar da shi. Sai Allah ya ce summa aqrartum, sannan kuka yi ikirari da wannan alkawarin da aka ɗauka, ba ku yi inkari ba, ba ku ce ba za ku yi ba, kuka yadda, kuka aminta, kuka yi ikirari da cewa wannan alkawarin kun karɓe shi kuma kun yadda da shi. Wa antum tashhadun, kuma alhalin kuna shaida akan alkawarin, ku kanku shaida ne akan haka, daga kun yadda da shi, kun karɓa, kuma ana neman shaida, ku kanku shaida ne akan haka. Saboda abu ne wanda ya yaɗi dukkanku, kowa ya sani. Duk wanda aka tambaya akan wannan alƙawarin zai ba da shaida akan cewa e, lallai an yi alƙawari, an ɗauki alƙawari da Allah akan waɗannan abubuwan. Daga abu ne babu wanda yake musu, an yi iƙirari akan shi, an tabbatar da shi. Shine summa aqrartum wa antum tashhadun. Wannan shine abin da gabar farko a wannan ayar ta kunsa. Sababin wannan ayar, kamar yadda malamai suke kawowa, shine akwai Yahudawa a Madina. Yahudawan da suke Madina kabilu guda uku ne, akwai Banu Qaynuqa da kuma Banu Nadir, sannan kuma akwai Banu Qurayza. Waɗannan su ne ƙabilun Yahudawa guda uku waɗanda suke zaune a Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tun kafin zuwan manzon Allah suna tare da mutanen Madina, al-Ansar, wanda su ne al-Aus da kuma al-Khazraj. Suna rayuwa tare da su, suna komai tare da su. To amma su Yahudawan kashi biyu ne, kamar yadda su ma al-Ansar ɗin mutanen Madina su ma kashi biyu ne. Akwai Ausu da Khazraj a mutanen Madina, sannan su kuma waɗancan ƙabilun na Larabawa, na Yahudawa, da Banu Qaynuqa da Banu Nadir, sai suka ƙulla ƙawance da Khazraj daga cikin ƙabilun Larabawan Madina. Khazraj su ne abokansu, su ne ƙawayensu, suka yi tahalus, abinda ake ce ma ƙulla yarjejeniyar, kamar irin yarjejeniyar da ake ƙullawa a yanzu a duniya. A ce ƙasa kaza ta ƙasa kaza sun ƙulla yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu, da haka in yaƙi ya shafi waɗannan to dukanmu ya shafa, in wata matsalar tsaro ta shafe mu to ta shafe ku kuma, duka ɗaya ne mun yi tahaluf na tsaro a tsakaninmu, mun ƙulla ƙawance, mun ƙulla yarjejeniya. To haka Banu Qaynuqa da Banu Nadir sai suka ƙulla wannan tahaluf ɗin da su da al-Khazraj a mutanen Madina. Su kuma Banu Qurayza sai suka ƙulla tahaluf ɗin da
sai zama da ba ta da kawai ta kallon ba 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 ta da yaki yaki yake yi ta kai ba ta da kawai sai a shekara 10 ana ya kai
a wani da aka ta dawowa to ba sa zaman lafiya a tsakanin Ausu da Khazraj shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo Madina aka suka musulunta aka hade su suka zama al'umma daya Allah yake goranta musu akan wannan Allah yace wa allafta baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum Allah yace inda zaka tara dukiyar da take bayan kasa gaba daya akan ka iya hada kan tsakanin Ausu da Khazraj Allah yace ba za ka iya ba walakinna Allah allafa bainahum Allah ne kawai ya hada tsakanin zakatun da za a baka dukiyar duniya Allah yace ma manzon Allah duniya gaba daya a ce ta kace kai aiki da ita dan ka hada tsakanin Ausu da Khazraj Allah yace ma allafa baina qulubihim ba za ka iya hada tsakanin zakatun su ba su zama mutane daya walakin Allah allafa bainahum Allah ne kawai da kudirar shi da ikon shi ya hada tsakanin zakatun su saboda duk wanda ka gani a san to a dangin sa akwai wanda ya kashe ma wani adan a wannan bangaren haka duk wanda ka gani a wannan bangaren to a dangin wancan akwai wanda ya kashe haka suke rayuwa a tsakanin su da haka da suka zo a haka Yahudawa ya zama sun kullata halu da kowane bangare idan yaki ya tashi ya za a yi Banu Qainuqa da Banu Nadir za su fito tare da Khazraj dole a yaki da su za a zo a yaki wakirin za a yaki Aus da Bani Qurayza su ma Yahudawan da suke cikin su dan haka dole Yahudawa suna yaki a tsakanin su duk lokacin da za a yi yaki tsakanin Ausu da Khazraj haka kuma idan matsala ta faru tsakanin Yahudawan a tsakanin su su ma waɗannan Larabawan za su shiga waɗanda suke da tahalul da su su ma su taya su to wannan shine halin da suke ciki a wannan lokacin da haka Allah ya dauki alƙawari da su kada su kashe junan su kuma ga shi ba Yahude zai fito zai yi yaki da Aus kuma zai yi yaki da Qurayza da suke cikin Aus ko kuma zai fito a cikin Khazraj zai yi yaki da wa'antan Banu Nadir da Banu Qainuqa da suke tare da wancan bangaren to haka suke yakin junan su bayan kuma Allah ya dauki alƙawari da su akan cewa ba za su yaki junan su ba ba za su kashe junan su ba za su zubar da jinin junan su ba to wannan shine abin da suka rinka aiwatarwa sannan kuma idan an yi galaba an kai hari garin wa'ancan me za a yi za a tarwatsa garin a kori mutane daga garin a fitar da su daga gidajensu kuma daga cikin wa'anda za a tarwatsa akwai bangarensu na Yahudawa za a kore su daga gidajensu saboda an yi galaba a kansu kuma akwai bangaren Yahudawan su ma da su ake yin wannan aikin
kuma ba da Allah ke fara su bi da Ausu sabbi bi ya yi kada ka so ka ce ba wa ka ce ba ya yi ba na ta ta ce ya yi ko ta ya yi da ta yi ya yi kada ba lu ko ai ba sai ka ko ra ba ka ko ka yi ko ba da bai ka kada ka so ka yi ba ha da ka ce ka ko rabba ni ko ra ba da yi ya dan
to kuma ga abin ya faru kamar yadda Allah ya hana su su yi sun yi sabanin haka yadda shine al'adar su kuma shine dabi'ar su da haka sai Allah madaukakin sarki yayi magana akan faruwar haka da kuma irin saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala da suke yi akan wannan alƙawarin nan
ثم أنتم هؤلاء
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
في الله مدوكتين سركيتي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم سننقوة النم وأنن دعكي ونن القوار اندكو cewa ba za ku kashe kawunanku ba ba za ku fitar da ka ƴan uwanku daga gidajenku ba sai ga ku kudin ta kusuruna anfusakum an samu kuma kuna kashe kawunan nau ana sashin ku yana kashe sashi da wannan ma'anar da kuma wannan kissar zai rinjayar da ma'anar wala ta kusuruna anfusakum a ayar ana nufin kada sashin ku ya rinka kashe sashi dan haka aka ce kada gashi kun zo kuna kashe junanku sashin ku yana kashe sashi sannan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan wasu bangare daga cikin ku suna fitar da wasu bangare daga cikin gidajensu bayan a baya kuma an ce muku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sai gashi an samu kuna fitar da junanku daga cikin gidaje kuna korar ƴan uwanku daga daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuna taimaka ma wasu akan su shine tazaharuna alaihim at tazahur shine at ta'awun kuna bada taimako akan su kuna taimaka ma aus akan waɗancan ƴan uwanku banun nazir da kuma banu qainuqa ko kuma kuna taimaka ma Khazraj akan ƴan uwanku bani Quraiza shine tazaharuna alaihim kuna taimaka ma wasu akan su bil ismi wal udwan da abin da yake zunubi ne yanzu haka da zunubi ne ko kuma taimako da kuke yi kuna da yin abin da yake taimako ne akan zunubi da ta Allah wal udwan da ma abin da yake alanci ne da zunubi tsananin zalunci wani karfafon ƙa'ida aka wuce iyaka da shi to ga shi kun zo kuna taimakawa da abin da yake saɓon Allah ne sannan ta'addanci ne da zalunci bayan Allah maɗaukacin sarki ya hana ku kuma ya yi alƙawari da ku a kai kuma kun yi iƙirari ku da kanku shaida ne a kan wannan abin amma duk da haka kuka zo kuna aikatawa kuna saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar taimaka ma wasu akan ƴan uwanku da zalunci da saban Allah sannan duk da haka ƴan uwan naku in an yi irin wannan abin an yi yakin an gama wa in ya'tukum usara idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaki kamammin yaki idan an yi yaki an gama ai waɗanda suka ci galaba suna kama kamammin yaƙi idan Khazraj ne suka ci nasara akan Aus daga cikin kamammin da za su kama ai akwai Yahudawan bani Quraiza za su samu a cikin kamammin yaƙi to haka su ma idan Aus din ne suka ci nasara akan Khazraj daga cikin waɗanda za su kama kamammin yaƙi akwai banu Qainuqa da banu Nadir wanda duka Yahudawa ne sai Allah ya ce to za ku je ku yaƙe su ku kashe na kashewa ku kori na kora daga gidansu amma kuma in suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi aka kama su a matsayin fursunonin yaki to faduhum ko za ku je ku fanso su ku dawo da su kuma wannan shine abin da yake a cikin addinin Yahudawa abinda at-Taura ta tabbatar musu to ba a yadda ba Yahudi a bashi a matsayin fursuna ba shine ka'idarsa a at-Taura to yana daga cikin ka'idojin da suka fi kowanne riƙewa daga ko an yi yakin an gama da wancan bangaren da wancan bangaren su za su je kuma su fanso Yahuda wanda aka kama a matsayin fursunonin yaki shi yasa sai Larabawa suna zargin su akan wannan abu ta yaya za ku je ku rinka kashe su ana yaki da ku kuna kashe su kuna koren su daga gidajensu kuma in an kamo su a matsayin bayi ku ne za ku je kuma ku yanto su ku cire dukiyarku da kuɗaɗenku ku je ku biya a yanto su ku sake su me yasa kuke yin haka sai suke cewa an hana mu mu yaƙe su a at-Taura kuma an hana mu mu kore su daga gidajensu sannan kuma an hana mu mu bar su a matsayin fursunonin yaƙi ba a yadda ba Yahude ya zauna a matsayin fursunan yaƙi ba duk an hana mu sai sai to me yasa kuke yaƙan su kuma kuke koran su suka ce to ai mu abin da yasa saboda ba ma so a kaskantar da abokan da muka yi tahaluf da su wannan tahaluf din ne yake sa mu dole sai mun fita mun yi yaƙi saboda ba mu yadda a kulla yarjejeniyar aminci da tsaro da mu da wasu mutane sannan kuma mu bari wani abu ya kayyana kaskanci ya same su ba da haka saboda wannan tahaluf sai su saba umarnin at-Taura amma kuma an zo wurin bayi sai su bi umarnin at-Taura shi ne haka da suke yi da haka a nan ana ce ka kuna yi wa in ya ta ku kuma ba ta ba ni sun sun zo a wani bayi sai ku ta rika fansansu kuna biyan kuɗin fansa kuna karɓo su wa huwa muharramun alaikum israjuhu alhalin ku kore su din daga gidajen su shi ma haramun ne ya amfani yanda fanso su yake wa haramun ne ku bar su a matsayin bayi to haka kuma haramun ne ku yaƙe su ku fitar da su daga gidajen su kaman an yi musu inkari ne an yi musu raddi ne da cewa wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum sai zama wa huwa din raji'un ila al-ikhraj ikhrajuhum da aka ƙara maimaitawa kaman ta'kidi ne aka sake yi na magana bana shi fitar da su din haramun ne akan kuɗin da ku fitar da su daga gidajen su ba a yadda ba har yanzu a cikin at-Taura shi ma haka hukuncin yake sai Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi wani littafin ake nufi anan at-Taura ya za ku yi imani da wani bangare na littafi wa takfuruna bi ba'd kuma ku kafirce ma wani bangare ya za ku yi imani da ƴan tubayi ku yi aiki da shi kuma ku yi imani da hana ya karba ba Yahudi ku yi yin aiki da shi afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi sannan ku kafirce ma wani bangare na littafi ku yi imani da shi wannan shine qarara abin da kuka yi kenan bana kun yi imani da wani juz'i na ayoyin at-Taura kun kuma kafirce ma wani juz'i na ayoyin at-Taura shi yasa wannan juz'in na ƴan tobayi da rashin barin hana barin zaman ba Yahudi a matsayin fursunan yaƙi yana cikin abin da suka fi komai mai da hankali a kai yasa duk inda za ka ga an kama ba Yahudi to hankalinsu gaba ɗaya a duniya zai dawo kan wannan ƙabiyar ba sa iya tsayawa sai sun gama tun da aka fara da a Gaza ba su tsaya ba sai da suka ƙarar da duka wani ba Yahudi da aka kama gaba ɗaya satin nan da ya wuce kafin azumi saura kwaya daya saura da yahudi kwaya daya ya rage a furfunonin Gaza an sa sojoji ko ina da kayan aiki ana ta bincike gawa ce ta mutu amma ba a yadda ba gawar sai an fito da ita an dawo da ita ba zai zauna a mata a matsayin fursuna ba an sa sojoji suna ta aiki a Gaza suna bincike da na'urori sai an san yadda za a gano wannan gawar kwaya ɗaya da ta rage shine abin da suke yi duka yana cikin afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd da aka su ba su yadda ba shi yasa a da in an zo za a yi canji da fursunoni da falastinawa za ka ga za su yadda su sako falastinawa guda ɗari a sako da yahudi guda ɗaya haka za ka ga ana canjin a da za a sako da yahudi guda ɗaya za ku sako mana mutum hamsin ko mutum ɗari dole kuma za su yadda su yi da haka su sako mutum ɗari a ba su Saboda su gaba ɗaya ba su yadda su yi ba. A dawo mana da ƴaƴanmu a dawo mana da ƴaƴanmu gwamnatin gaba ɗaya ta kasa samun zaman lafiya mutanen garin gaba ɗaya sun kasa samun zaman lafiya sai an yi aiki da attaura sai an yanto kursunoni shine wa in ya'tukum usara tufaduhu wa huwa muharramun alaikum israjuhu ga haramun nan ba iyaka kuna saba ma attaura amma kuma idan aka zo wani abin wanda daban ba wannan ba za ku iya karar da rayuwarku akan sai kun yi zartar da hukuncin attaura a kai shi ne afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani ɓangare na littafi sannan ya zama kuma wani ɓangare na littafin kun kafirce mishi ba ku yi imani da shi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا to ba wani abu bane sakamakon wanda yake aikata irin wannan aikin daga cikin ku ya zama yana daukan abin da ya dace da sarran shi yayi aiki da shi a addini abin da kuma bai dace da sarran shi ba yayi watsi da shi ya ci gaba da sabawa to ba wani sakamako da yake kan wanda yake irin wannan illa khizyun fil hayatid dunya sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya duk wanda ya dauki irin wannan sanar to sai Allah ya dora mai kaskanci da wulakanci shine al khizyu adillu wal hawan wulakanci da kaskanci a rayuwar duniya sai mai Allah ya dora mutum akan wannan da haka duk wanda ya zama hatta a al'amuran shi na addini yana zaɓan wanda ya yi mai daidai ne in ka ji yana ta da jijiya ai Allah ya ce kaza ai annabi ya ce kaza to abin da ya daidai da ra'ayin shi da san ran shi ne amma da an kawo mai wani abu aka ce ai Allah ya ce kaza ai annabi ya ce kaza dan kuma ba za ka ji ya motsa akan wannan abun ba me yasa ya kama wancan saboda wancan ne ya dace da san ran shi da abin da zuciyar shi take so kenan dama ba bin Allah da manzon Allah ne a ran shi ba bin abin da zuciyar shi take so shine a kan shi to duk wanda ya dauki irin wannan halin da irin wannan ɗabi'ar to sakamakon shi Allah ya ce ba shi da wani sakamako sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya ba zai taɓa samun izza ba zai taɓa samun ɗaukaka ba a rayuwar duniya duk inda ya je sai ya kaskanci da wulakanci ya rinka bin shi a rayuwa wani zai ɗaukaka ga kai ƙololuwa amma ka gan shi a kaskance a wulakance ya kai mataki na ƙololuwa wataƙila a duniya ma ba wai a wani gari ko a wata ƙasa ba amma sai ka ga wulakanci na bin shi duk inda yake saboda me? Saboda irin wannan kafircin da bukirce ma Allah subhanahu wa ta'ala. To da yawa irin waɗannan wulakancin ana gadin alheri ga mutane da yawa. Idan ka tafi shugaban ƙasar Faransa yana da cikin shugabanni wanda aka ce sun fi kowa kusanta guda aka ce a rayuwa irin rayuwar shi da yake yi. Kwanaki can shekarun da suka wuce wani ya je ziyara a mutane an taru ana kallo yana zuwa bakin yan kallo wani ya kalla mai mari sai bai tattare shi aka tare shi aka kama wanda ya yi marin aka tafi da shi. Kwanan nan sun zo ya sauka a ziyara a ƙasa a Amerika an buɗe jirgi ana jiran an shishirya shugaban ƙasa ya sauko. Ba su san an buɗe jirgin ba gaban shi da matar shi suna tsaye matar tamari shi ana kallon su. Sai komawa aka yi aka ɗan daidaita suka sake fitowa suka sauko aka shigo cikin jama'a. Wani ƙasƙanci da wulaƙanci ya fi wannan shi ne khiziyun fil hayatid duniya. To haka za ka ga mutane daban-daban gwargwadon yadda suke ta'amuli da irin wannan gwargwadon yadda Allah yake wulaƙanta su. Mutum ya gama abin da zai yi ya yi izzar ya gama komai ƙarshe kuma ka gan shi an ɗaure shi an jefa shi a kurkuku an kulle. Yana ƙasƙance ya ƙarar da rayuwar shi duk a ɗan birsina. Sai dai ya je ya hau layi a bashi abinci a bashi bayan da kusa da shi baka isa ka zo ba. Da duk wanda zai rinƙa yi irin wannan al'amarin ya rinƙa keta alƙawuran Allah ya rinƙa saɓa ma Allah yadda ya ga dama da san ran shi to sakamakon shi shine ƙasƙanci da wulaƙanci a rayuwar duniya. Wannan a duniya kenan. Sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Sannan ranar al-qiyama kuma za a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba. Mafi tsananin azaba wannan duk ƙasƙancin da wulaƙancin da duk abin da zai faru a duniya ba komai bane. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Ranar alƙiyama za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba. Malaman tafsiri sun yi maganganu akan me ake nufi da tsananin azaba a nan. Ma'ana ashaddu ɗin nan ana nufin ashaddu min azabid duniya. Azabar da tafi ta duniyar da aka yi musu tsanani koko ana nufin mafi tsananin azaba ta lahira za a mai da su ciki. Wajahin iskalin a nan shi ne su waɗannan ana magana a kan Yahudawa ne. Suka ce akwai waɗanda su ai asali ma ba su yadda da Allah ba ma kwata-kwata. Wanne suka fi kafirci? Waɗanda su asali ba su yadda da Allah ba. Ballantana su yadda da annabawan Allah balle ma littattafan Allah. Suka ce an ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Ana nufin kenan azabarsu za ta fita kowane kafiri tsanani. Shi yasa suka ce to ana nufin ila ashaddil azab zuwa mafi tsananin azaba ma'ana fiye da azabar da aka yi musu ta azabar duniya. Amma dai wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a yana nan akan cewa ashaddil azab mafi tsananin azaba ta lahira za a mai da su. Tunda Allah bai yi istisna'i ba bai ce tsananin ashaddul azab ta azabar duniya ko azabar lahira ba. Rana a cikin yamma za a fi da su zuwa da azaba mafi tsananin azaba. Suke da annabi suke da komai. Da kan an ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab to wannan ba zai zama akwai wani iskali ko wata matsala akan wannan ba. dan haka anan Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da suke yi din summa antum haula'i taqtuluna anfusakum ana nufin wancan abin da suke yi na tahaluf tsakanin su da Aus da Khazraj da yanda suke kace ƴan uwansu suna koran ƴan uwansu daga cikin gidaje sannan kuma bayan yaki su je su fanshe su daga hannun waɗanda suka yi nasara haka wannan duka yana cikin asa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd da Allah yake fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba wani sakamako ga wanda ya aikata wannan a cikin ku face kaskanci a duniya wannan su malamai suka ce me ake nufi da wannan kaskancin a duniya suka ce ana nufin kaskanci na biyan jizya da za su rinka yi kamar yadda Allah yake hatta yu'tu al-jizyata an yadi wa hum sagiru a ci gaba da yakar sa har sai sun bada jizya hannu da hannu suna kaskantattu su za su koma yanzu suna biyan jizya haka wannan yana cikin khizyun fil hayatid dunya kaskanci da aka yi musu a wannan rayuwar ta duniya waɗansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da kaskanci a duniya shine abinda aka yi ma Banu Qurayza da kuma Banu Nadir manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Banu Qurayza sun warware alƙawari da kuma abinda suka aiwatar an tara su gaba daya an yi umarni da a kashe duk wanda ya balaga daga cikin su gaba dayan su aka kashe su a Madina sai waɗanda ba su balaga ba sai kuma mata su kawai aka bari amma dukansu aka kashe su to wannan shine fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya banu nadir kuma aka yi musu ijla aka kore su walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a la'azzabahum fid dunya aka kore su gaba ɗaya suka bar Madina suka kwace ina su gaba ɗaya suka hijira manzo Allah ya kore su to wannan duka yana cikin kaskanci fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci ne a rayuwar duniya waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan al'amari ne na gaba ɗaya babu wani nau'i na kaskanci da aka keɓance da shi bana duk wani nau'i na kaskanci da wulakanci ta ko ina ya rinka samun su kenan a rayuwa ya rinka bibiyar su duk inda suka shiga daga duk inda aka gansu sai an ga alamar kaskanci da wulakanci a tattare da su shine kuma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya shi yasa rayuwar su gaba daya take karewa da kaskanci ba ta iya rayuwa duniya da wasu kwata-kwata yahudawa ba sa iya rayuwa sai da wasu duk inda kaga yahudawa sun kafu to akwai waɗanda suka tsaya musu in aka cire in suka kauce to za su rushe sai an tsaya musu suke iya rayuwa to akwai kaskancin da ya wuce wannan kaskancin da ya wuce ba za ka iya rayuwa da kanka ba in ba kasashen turai gaba ɗaya ƙasar Isra'ila ma ba za ta kasance ba ba ma yadda za a yi tunanin ma su iya zuwa su kafa ƙasa a wannan wurin sai dai a kafa su a tsare su a ba su kula ko ta ina a duk inda suke kuma suna cikin firgita da tsoro duk inda aka yi maganar yaƙi hankalinsu na tashi ba sa yadda ko kaɗan wata ƙasa ta mallaki makami a kusa da su ba wani makwabcinsu da zai mallaki wani makami saboda kullum a tsorata suke kawai to wannan duka yana cikin khizyun fil hayatid dunya kaskanci a rayuwar duniya kullum suna rayuwa kamar dabbobi kullum a cikin ƙasar ba abin da yake zagayawa sai alam da an kwana biyu zaka da an kunna alam zaka ga kowa na ta gudu ana gudu ana shigewa karkashin kasa ana koyewa wana rayuwar karshen kaskanci kenan a inda kake ma a kasar ka baka da aminci baka da kwanciyar hankali to wannan kaskancin Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum duk wanda yayi irin wannan a cikin ku bai da wani sakamako sai irin wannan kaskancin a rayuwar duniya data sakamakon kaskancin ko kuma natijar da take haifar da kaskancin shine irin wannan aikin na bani isra'il afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa tadkuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab rana al qiyama za a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba wama allahu bighafilin amma ta'malun kuma allah baya gafala daga abinda kuke aikatawa ana allah yana kallon abinda kuke yi yana sani duk abinda kuke yi allah baya gafala ba wani abu da za a aikata wanda allah bai sani ba asili ne aka yi abin ko a boye sirri ne aka gana da juna ko a bayyane babu abinda zai boyi zuwa ga allah shine wama allahu bighafilin amma ta'malu wannan gargadi ne allah yayi da tsauratarwa mai tsanani ma'ana ku yi duk abin da za ku yi allah yana nan yana gani yana ji yana sanar da duk abin da za ku yi duk wanda yake da iko a kanka idan ya faɗa ma irin wannan abin sai hankalinka ya tashi kada wani abu san kana ganin ba a sani ba wani wanda yake da wani iko mai ƙarfi a kanka sannan kuma akwai bishara a bangare daya akwai bishara ne girma ga waɗanda suke aikata ayyuka na da'a to duk abin da kai Allah bai gafara Allah yana sanar da duk abin da kake yi da haka kamar yanda gargadi ne akan masu sako da zunubi to kuma bishara ce mai girma akan masu da'a ga Allah duk abin da kai ka yi tunanin wani abu zai fata duk abin da ka fitar da ibadar da kai da aikin da kai ko magana ce kai mai kyau ta kai tunanin wannan maganar za ta ɓace wama allahu bighafilin amma ta'malu allah bai gafala daga abin da kuke aikatawa ma'ana da mutanen banzan masu saɓan allah su sani wama allahu bighafilin amma ta'malu haka mutanen kirkin da suke ayyuka na ƙwarai suna jin wataƙila ba a san suna yi ba ko ba a yaba musu ba ko har yanzu ba a ce musu komai ba su sani wama allahu bighafilin amma ta'malu allah bai gafala daga abin da kuke aikatawa ba ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun gafala to allah bai gafala ba ka ci gaba da yin aikinka na alkhairi to haka kai ma mai aiki na banza da saɓan allah ko da ba wanda ya sani har yanzu asirinka na rufe to ka sani wama allahu bighafilin amma ta'malu akwai yawma tubila sarair akwai ranar tonan asiri tana nan zuwa a gaba da ka sai ka tsaya ka ɗauki wannan ayar a matsayin gargadi sannan kuma ka ɗauke ta a matsayin bishara da farin ciki na cewa ba wani abin da kake yi na alkhairi wanda zai tozarta a rayuwarka gaba ɗaya duk abin da kai fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذاك وانا شيني كتن ابند وانا آير تكي نفي ان شاء الله تعالى درسيني زوا زام جي كتن دا كتن درسا دا آير تكون سا لكما كارشا ابند اكا رفي وانا ساقوان آير دشي da irin sifar da Allah ya sifanta su waɗannan mutanen masu irin wannan aikin wata irin sifa Allah ya sifanta su da ita data wannan shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin الحمد لله رب العالمين.